better do some reading and turn your lights on. The finances will be gone like world.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fata an wuni lafiya. Har yanzu dai babaya ku makeri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki, muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na dare yau Alhamis 4 ga watan Yulin shekarar 2024. A cikin shirin za ku ji cewa babbar kotun tarayya da ke jihar Kano ta umarci mutum biyu daga cikin alƙalan manyan kotun jihar Kano da su yi murabus daga hukuncin wato kwamitocin bincike wanda gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf ya naɗa su a watan Mayu da ya gabata. Bayan haka akan wannan batu ne kuma za ku iya kiran mu domin ku bayyana muna ra'ayi akan yadda kuke kallon wannan hukunci wanda kotun tarayyan ta yanke na soke ainihin kwamiti da ke binciken tsohon gwamnan Kano Umar Ganduje akan zargin cin hanci da rashawa. Kamar kullun, lambar da za a kira mu ita ce 202-980-6850. Kamar kowane daren ranar Laraba, yau ma muna tafi da shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ma'azu za ta gabatar, wanda shirin yau ya taɓa batun shawarar da masana sukan bayar akan ɗumamar yanayi. Kafin nan ga Aisha da cikakkun labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Yau 4 ga watan Yuni babban ranar shagali ce a Amurka. An yi kiyasin cewa yawan matafiya zai ragu a sa'ar da mutane suke shirin fita wuraren shakatawa, fareti da gudanar da wasannin wutar tarsatsi. Ana kuma shirya wasu bukukuwa na musamman. A can yankin gabas a jihar Maine ana shirya gasar tseren jirgin ruwa da ake ayyana shi da Lobster Boat Race a gabar teku. A Philadelphia kuma, zuriyar mutanen da suka rataba hannu a yarjejeniyar samun yancin kai za su kada kararrawar yanci, wato Liberty Bell. A California kuma ana gasar nuna karfi, sannan kuma ana gasar cin burodi mai ama a tsakiya, wato hot dogs a tsibirin Coney a New York. Shugaban Amurka Joe Biden jiya Laraba ya sha alwashin zai ci gaba da takararsa ta neman tazarci a wa'adi na biyu, yayin da yake kore shakku da ake dada samu a kan shi sakamakon rashin kokarinsa a muhawarar farko da ya yi da Donald Trump, abinda ya sa wasu suke kiran da ya janye daga takarar a zaben ranar 5 ga watan Nuwamban bana. Ina nan cikin wannan takara, ni ne jagoran jam'iyyar Democrats, babu wanda zai ture ni, Biden ya faɗa wa ma'aikatansa bisa bayanan wani hadimin shi akan al'amuran yakin neman zaɓe. Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris sun yi ziyarar bazata da suka bayyana a gaban kwamitin jam'iyyar Democrats na ƙasa, inda suka yi amfani da wannan dama suka jaddada wa mambobin kwamitin a game da irin abubuwa masu muhimmanci a game da zaɓen na wannan shekarar ta 2024. Dakarun Isra'ila da mayakan kungiyar Hezbollah a Lebanon sun yi ta musayar hare-haren sama a kan iyaka yau Alhamis, a hare-haren bayan nan da aka fara cikin watanni wanda yake daɗa haifar da tsoron yakin Isra'ila da Hamas a zirin Gaza ya bazu a yankin. Kungiyar Hamas ta ce ta harba sama da rokoki 200 a sansanonin sojin Isra'ila a wani harin da aka kai da jirage mara matuƙa masu fashewa. Kungiyar mayakan da ke samun goyon bayan Iran ta ce harin martani ne akan kashe wani kwamandanta da Isra'ila ta yi jiya Laraba. Harin na Hezbollah ya sa hukumomin Isra'ila kunna kararrawar gargaɗi a faɗin arewacin Isra'ila. Sojojin Isra'ila sun ce sun kakkaɓo da dama daga jirage mara matuƙan, sannan su ma sun kai wasu sabbin hare-hare a wasu wurare a Lebanon. To, ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana sa ran cewa NATO za ta tattauna akan hanzarta shigar kasar Ukraine cikin kawancen nan da tabbatar da tsaro a wurin babban taron kungiyar da za a yi a Washington a makon gobe. Za a kuma tattauna muhimman batutuwan tsaro yayin da ake ci gaba da yakin Russia a Ukraine da kuma kalubale a yankin tekun India. Yayin da ake ci gaba da fafatawa a yakin Russia a Ukraine ba tare da sanin ranar da za a daina ba. Amurka tana shirin karbar bakuncin shugabancin kasashen kawancen tsaron na NATO mai membobi 32 na shekara-shekara wanda zai gudana tsakanin ranar 9 zuwa 11 ga wannan wata na Yuni a birnin Washington. Daga cikin abubuwan da za a tattauna a wurin taron akwai batun inganta tsaron Ukraine da kalubalolin da suka shafi kasar China bisa bayanan jami'an Amurka. A tattaunawar shi da muryar Amurka jiya Laraba, mataimakin na'ibin daraktan harkokin wajen Amurka Douglas Jones ya ce,
whether that's supporting Ukraine in its defense against Russian aggression, whether that's
ko da batun tallafawa Ukraine wajen kare kanta daga hare-haren Russia ne, ko kuma yin aiki tare da zimmar karfafa juriyar kasashen kawancenmu ta yadda za su fuskanci barazana da kalubaloli daga kasar China da ya hada da barazanar kutse ta yanar gizo. Duk za mu tattauna waɗannan batutuwa a wurin taron. Amurka da ƙawayenta na NATO za su sun sha faɗa cewa cigaban Ukraine ya dogara ne da kawancen tsaron. Sannan a makon gobe kungiyar za ta bayyana ƙwararren matakan da za su daɗa matso da Ukraine ta kai ga cimma burinta. Da sanyin safiyar yau Alhamis an samu wata mahaukaciyar guguwar iskar Hurricane Beryl, wacce ta zo hada da ruwan sama mai karfi a tsibirin Cayman, sannan guguwar ta kada zuwa yankin Jamaica. Yayin da guguwar ta doshi gabar teku a Jamaica, ta jefa kasar cikin duhu, sannan ta yi kace-kace da rufin wasu gidaje, ta kuma tumbuke bishiyoyi da turaku da aka kafa. Cibiyar Amurka da ke bibiyar al'amuran guguwar Hurricane ta ƙasa ta ce Beryl za ta afkawa tsibirin Yucatan da ke ƙasar Mexico da sanyin safiyar Juma'a. Masu ba da bayanan yanayi sun ce suna sa ran cewa ƙarfin guguwar zai ragu gabanin ya afka gabar tekun na Mexico, amma duk da haka za ta sauka da ƙarfin guguwar Hurricane.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, bari mu bude taskar rahotanninmu da wannan rahoto daga jihar Kano. Babbar Kano, babbar kotun tarayya da ke jihar Kano ta umurci mutum biyu daga cikin alƙalan manyan kotuna ko kuma kotunan jihar Kano da su yi murabus daga shugabancin kwamitocin bincike da gwamnan Kano Abba Kabiru Yusuf ya naɗa su a watan Mayun da ya gabata. To sai dai ofishin babban jojin Kano ya ce zai yi nazari akan umarnin kafin ɗaukar mataki na gaba. Mahmud Ibrahim Kwali na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto.
A cikin watan Mayun da ya shuɗe ne gwamnan Kano Abba Kabiru Yusuf ya naɗa mai shari'a Faruk Lawan Adamu na babbar kotun Kano ya shugabanci kwamitin da ya kafa domin bincikar yadda gwamnatin Abdullahi Umar Gandoji ta sarrafa kadarorin gwamnati, yayin da aka naɗa mai shari'a Zuwaira Yusuf ita ma alƙali a babbar kotun Kano ta jagoranci kwamitin bincike kan tarzomar siyasa da batun yara ƙanana a jihar Kano. Sai dai tsohon gwamnan na Kano Abdullahi Umar Gandoji ya garzaya babbar kotun tarayya da ke nan Kano yana kalubalantar matakin nada alƙalan biyu. Yana mai cewa matakin ya saba wa kundin tsarin mulkin Najeriya da sauran dokokin ƙasa. A zaman kotun na Alhamis din nan, alƙalin kotun mai shari'a Simon Amobeda ya gamsu da hujjojin da lauyoyin tsohon gwamna Abdullahi Umar Gandoji suka baiwa kotun, kuma ya bada odar cewa alƙalan biyu su gaggauta sauka daga shugabancin kwamitocin guda biyu cikin sa'o'i 48. Farfesa Nasiru Adamu Aliyu SAN ya yi ƙarin bayani dangane da umarnin kotun.
Wannan umarni ne da kotu bayar a kan cewa wayan alkalai suna aiki da ya yi na executive, saboda haka ba za su yi aikin alkali na executive ba. To bincike irin wannan abinda alkali ke cewa bincike ne wanda ya fada cikin harka ta bincike na ɓangaren zartarwa. Saboda alkali ba zai sha rantsuwa wurin gwamna ba kan wannan aiki, sannan kuma ba zai zauna kotun da aka yi don share al'umma ba ya saurari wannan bincike. Saboda haka abin da ke cewa shine idan har ba su sauka daga wannan makami ba, RFR 48, to hakika kada wato hukumar da take biyan albashin su JNJC da ya dace ga biyan albashi.
Kowace rawa ofishin babban jojin Kano zai taka dangane da wannan batu, Farfesa Nasiru Adami Aliyu ya ce.
Umarnin ko ta bayar duk da shine chief joji, amma idan dukkan ganta kotun ta bada order, wannan order shi kansa dole wajibi shi ma chief jojin Najeriya ya bi, domin shi ma karkashin doka yake. Saboda haka abinda za su iya yi kawai shine idan ba wanda bai gamsu sai a fili.
Amma a cewar Baba Jibo Ibrahim, kakakin kotunan Kano, sai ofishin babban jojin na Kano ya yi nazarin order tukunna kana ya dauki mataki na gaba.
Mun ga wannan order tana yawo a kafar sadarwa ta zamani, muna tarkiki ko tawili akan ingancin ko kuma bayyanar fitar ita order din bane. A'a, karɓarta ce tukunna ba mai ba, shi ko in zaka bada wani hanzari sai an sada ka da ita wannan takarda, sannan kuma da akwai shugabanni sai a zauna a ga kuma menene abin da za a dauka na gaba, matakin gaba.
Mana sai kun zauna ma za ku tunanin a yi wa wannan umarni na kotu biyayya ko kuma aka san haka?
Matsayinsu na masana doka kuma su ma alkalai ne, so kaga ba abu ne da za ka yanke shi ko kuma ka yi shi kai tsaye ba. Wannan abin da ai sai an gama tattaunawa tukuna, za a ɗauki mataki na gaba ne ko za a biyayya da abin da aka faɗa illa iyaka.
Kamar idan na fahimce ka, idan kuka gama tattaunawa babu makawa dai za ku yi wancan umarni na kotu biyayya?
Wannan wani abu ne wanda ba za ka iya cewa ba za ka iya cewa a'a ba, illa kawai har sai a matsayar da aka fitar.
Abin jira a gani dai shine ko alƙalan guda biyu za su sha bamban da ɗabi'ar da aka saba gani, wasu 'yan siyasa na nunawa ga umarnin kotuna a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Masana na ci gaba da ba da shawarwari akan yadda za a daƙile matsalar tsaro a Najeriya, musamman ma a wannan lokaci da jami'ai ke kama tarin makamai da ake kokarin shigowa da shi a ƙasar. Farfesa Khalifa Dikwa, masanin harkan wato siyasar ƙasa da ƙasa, wadda ya baida hankali akan kulawa da buƙatun matasa, musamman ma samar musu da ayyukan yi don kaucewa tarkon 'yan ta'adda, ga kuma yadda muka tattauna da shi.
Wallahi al'azim, na daya shi na dayan kar a gaji da roko Allah, kuma da yi magana da samarin, a yi magana da su a tattauna a radio din na ko ina, kuma a ji tausayin talaka. Gwamnati kar ta ji shakkan ta tallafawa al'umma. Maganar tsare-tsaren da ake shigo daga waje din nan ba su bane. Yan Najeriya suna da inki akan duk arzikin da suke da shi, misali suna da mai ko suna da gold ko menene, idan an sayar da su na cikin gida za su more, ya kamata su more, ba wai su ma sai sun sha wahala bane. Wannan maganan tallafin da ake yi nan yanzu an fitar da shi domin komai a rusa kasan ne, kuma tilastawa ne aka yi da waje, ana so a samu mafita wannan bakin zare wannan, a mayar da tallafin kuma a kara turawa a kasan su ba su da mai. Amma idan za su shiga shi mai su tace shi kuma su tallafawa al'ummansu bisa 80%, su mai suke sayafa, amma mu a kasashen Afrika mai din namu ne, amma kuma mutane mu wai sai sun sha wahala wajen sai da shi wajen sifiri da sauransu, domin kayan masrufi ya hau, abinci ya yi tsada, ko wanda bindiga ba ta kashe ba yunwa ta kashe shi, waɗannan abubuwa ne fa tsare-tsare. A mayar da tallafin kuma ɗan boko ne suke gudun kwada cewa tallafin nan haƙƙi ne na 'yan Najeriya, domin bai yiwuwa babarka tana sai da tuwo amma kai da kanka sai ka sha wahala kuma ba za ka ci abinci ka kwana da yunwa ba zai yiwu ba ne, ita ce magana.
To kana ganin akwai wata rawar da ya kamata su kuma al'umman gari su taka ta wurin taimakawa jami'an tsaro?
Dama suna taka kafin su kawo demokratiya, kuma a hana su takawan shine menene? A hana sarakunan nan na iyaye da kakanni, wato mai unguwa da kaci da hakimi da sarki suna da magana, sun fi kusa da al'umma, amma ana so a siyasantar su kwanan nan ma suke so su abinda suke da shi kadan na baki na sawatawa din ma suna son su karbe, domin Najeriya ta zama bata da kibla, kowa zai share guyar zona babu yanci ba doka a ce kuma demokratiya ne domin a rusa kasar ne. To da mai unguwa ya san kowa da kowa dan kowa da kowa idan ya sawata kowa zai ci. Amma yarda suka mayar da su su da kansu abun da canjin da za su ta ya kardit na waya wato idan yaro ya bata za a kira a nemo iyayensa din mai gagari mai unguwa ko da kaci. To aka mayar da su ba komai ba ne. Waɗannan 'yan siyasa kuma shekara hudu takwas sun tafi ba a san su ba. Wani kuma ba wani komai ba ne amma ya saka zabe ya ci zabe kuma duk abin da aka faɗa mishi an zara masa ido zai yi ne kawai domin bukatan ita ce demokrasiya ana son ta amma ba wai domin a shigo da ta domin a rusa kasan ba. 'Yan siyasa wanda suke cikin siyasa su shiga hayyacinsu sosai su ka taitayensu. Kasar nan fa ita ce fa kasar mu da dukkanmu. Idan ta bi ta wani ta nesa su zawarar musu da sauransu ku fita ku fada kar ku yi shakka kan cewa waɗannan abubuwa suna son su kashe mana kasar. Waɗannan sadin na iyaye da kakannin nan Turawa sun zo sun leka su ɗauka ne suka je suka mayar da shi a majalisar kasa. Su ne fa wanda suke da su a majalisar fada wanda shi sarki in bai daidai ba majalisa tana iya sige shi ko ta sawata mishi duk ire-ire sari namu na iyaye da kakannin ne masu mayar da shi na turanci kuma wai demokratiya ne aka yi da kuma ana shigo da yaudara a ciki a mayar da musu mulki abinda suke nema su yi ma sarakuna nan iyaye da kaso siyasantar da su nan su bari siyasantar da sari na iyaye da kakannin na rusa kasa ce.
Farfesa Khalifa Jikwa kenan a tattaunawar da muka yi da shi. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan.
Na yi shirin bin sako na dauniya dan Allah mai sauraro kuma ga cigiya zan zayyano kamannin ta dan dubayya ka dauki alƙalami zana in zaka iya fado maso kokun baza na kosa ba karshen labarin da nake ban hadu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai haƙuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina zan bari na nausa zuciya na ta fadin kada in fasa ina tabe dan yi karo da dan Musa yaso in dan huta ni ko na ce ban gaji ba Allah ya kyauta haka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shakuwa abinda na so da ki gane yake kin yi mantuwa tace akwai labarin ta mai rikitarwa dana ji labarin da tafiyar banyo ba tafiya nake nisa nai karawa na wuce gombe yanzu na shigo adamawa akira sallah na dakata na yo tsayuwa nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa ban jin dadin lokacin ta yayo banyo ba
to madalla yanzu kuma ga Aisha ta sake dawowa wannan karo da shiri na musamman.
Assalamu alaikum mai sauraro. Aisha Mu'azzu ce take muku maraba da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Masana al'amuran yanayi sun dade suna gargadi akan cewa alƙaluman yanayin zafin duniya sai haura har idan ɗan adam bai sauya yadda yake gudanar da ayyukansa na yau da kullum ba. Kama daga amfani da motoci wanda ke fitar da gurɓatacciyar iska, ayyukan masana'antu, sarewa da kuma ƙona itatuwa, ayyukan da suke haifar da ɗumamar yanayi, ga kuma ƙarancin dasa itatuwa da kuma sakaci wajen sa ido akan waɗanda aka shuka. A watan Yuni, alƙaluman ma'aunin zafi a faɗin duniya ya haura da maki 2.3 na ma'aunin Fahrenheit, wanda masana lafiya suka alaƙanta da mutuwar mutane da dama a sassan duniya. kuma har yanzu yanayin duniya yana da dumama. Wani kwararren likita a birnin Jos a Najeriya, Dr. Ahmad Sabo, ya ce matsanancin zafi yana tasiri ga yaduwar cututtuka.
Tun duk zafin da za a yi, in dai bai wuce kima ba, jikin mutum yana zauna daidai, shi yasa ake kiran mutum da sauran dabbobin da suke da gashi a jikinsu, wato ma masu shayarwa da nono suna da kuma gashi kuma sahihuwa suke, da daman muna homothermic. Ma'ana ko mun zafin wuri ko mun sanyin wuri ya wuce jikin mu zai tsaya a zafi daya 37 degrees centigrade amma auni zafi ba ma wuce haka ko shi yasa in sanyi ya nemi yawa jikinka zai ta karkarwa rawan sanyi saboda ya samu sinadarin zafin da zai sa jikin ya dime zauna a 37 in zafi yawa za ka yi zufa saboda in kai zufa sai jikinka ya zo daidai to in aka kura manage na zafi ya kai 45 mutum zai iya samu abin da ake kira heat stroke wato kusan mutum zai dauke wuta mun tuna a Maiduguri a Najeriya an taba samun matsalan da lokacin azumi zafi yayi yawa mutane suna ta sa kankara saboda samu saukin zafin jini ya dinga daskarewa suna ta mutuwa amma kuma kwayoyin ciwo da suke kewaye da mu in zafi yayi yawa suna ƙara hayyafa so inda misali babu sauro da kaman kudancin Turai kaman yankin Sicily na Italy akwai rahoton da yana cewa sauraye sun fara yawa su ma sun fara samun matsalan malaria malaria ba damuwa bane a Turai saboda suna da sanyi sauro bai da karfi amma dumaman duniya ya kawo su sauraye suna hayyafa kuma suna su suke yada kwayan cutar malaria su ciji wanda yake da shi su je su sake cizon wanda bai da shi su samar karin dumin ya sa kwayakin cutar da suke najasa kaman su kwayan cutar da ke sa zazzabin hanji wato typhoid fever da wanda suke sa cholera da kuma sankarau ma duk zamu ga yanzu wata kila mu yi hasashen cewa za su karu saboda yawan zafin sannan haka ma kawai gurguren da suke da mugun zafi kaman Maiduguri Sokoto Kebbi da wasu bangarori ke Katsina mutum zai yanke jiki ya fadi lokaci daya shide saboda zafin ya yawa yayi zufan amma zafin ya wuce yadda zufa zai takaita zafin da jiki zai dauka yanayin da mutum yake garin da yake ko yayi zafi in dai bai wuce kima ba jiki kan daidaito ya tsaya a ma'aunin 37 degrees centigrade na zafin jikin jikinmu ba kaman kadangaro bane wanda da safin jikin su sanyi in rana ya jikin su da dandibi shi yasa suke fitowa su sha hantsi mutum ba sai ya sha hantsi ba jikin shi zai zauna a 37 degrees centigrade abin da yake sa mutane suke yanke jiki su fadi shine abin da muka fara matsayin heat stroke na kai tsaye kenan zafin yayi yawa mutum yayi hakin yayi zufan ya kai intaha ya sha ruwan ya zuba ruwan a jikin shi amma sai ya kai matakin da kwakwalwa ta daina aiki jiki ya rufe mutum ya cike ya shut down kenan to wannan abin da ke kawo kenan kai tsaye
shi kuma Jibo Bagana wani dan kasan jamhuriyar Niger yayi bayani a game da matakan da hukumomin Niger suka buƙaci al'umma ta dauka don kare kai da kuma rage radadin matsalar ambaliyar ruwan da ake hasashen a bana
lalle mutanen meteo a kotomce sun gaya muna bana za a yi ruwa da yawa wanda zai bada ambaliya dama muna jira tunda cikin lisahin da sun kai sun nuna cewa bana irin ruwa da za a samu ambaliya fatan da muke yi shine wannan labari da sun ka bada a kokarta wannan labari ya kai cikin kasa ko ina kenan shi yasa ne muna jira gare su ba mu dama mu tara mazamnan karkara irin waɗannan sakamako a shaida mu mutane duka su ji bana yaya ne damanan za ta wakana muna kira ga mazamnan karkara manoma ne ko makiyaya ne ka san bana damana ya dade bata zo ba kenan bisa sai sun gaji in dai sun ga halama kamar hadari za ta zo ko ma kai hadari ya zo ya kamata su ji tsoro wurare inda ruwa yana gudu kenan inda duk adda wani kore kar su kai bisa su can sun san dai in ruwa ya zo in dai bisa hanyar ruwa sun ka tsaya ba wani shakka ruwa zai wuce da bisa shin kuma ya kamata lokacin da sun ga kamar damana ruwan zai zo su bari manya su tare da bisa shin kar su bari yara kana fasko yaro ko ruwa ya zo bai da wata dubara wanda zai iya kare bisa shin kenan muna kira ga manyan in dai sun ga kamar damana zai zo ya zamanto suna tare da bisa shin ya hi bada sauki ya hi bada taimako yanzu akwai telefon ko ina suna iya su bada labari nan da nan don mutane su zo su samu su zo su angaje su irin waɗannan mataki ne ina tamani in an ɗauke su zai ba dama mutane su kare irin ɓanna da ake manoma su kuma wurare duka wanda sun san ruwa suna tsaya can su dinga hattara iri da ya kamata su sa iri gaugawa kar su sa iri wanda zai dade tunda in yana dade in ruwa ya zo zai kishi amma akwai iri waɗanda suna iya nan da nan su nina kuma suna iya rika ruwa kuma muna kira ga mailmanta su ba da iri wannan iri don mazamnan karkara su samu su unwani
ana sa bangaren kuma Dr. Dahiru Hashim shugaban shirin a Crystal a Kano wani shirin bankin duniya da aka kaddamar a jihohin Najeriya 19 yayi bayani a game da ayyukan da suke gudanarwa daga lokacin da ya karbi ragamar aikin shirin
to alhamdulillah abinda muka sa a rai shine dukkanin wani abu da aka san take da kudiri ko buri na tarata aiwatar zamu kokari mu yi amma mu driving force ko abinda mafi ba muhimmanci shine abinda al'ummar jihar Kano suke bukata musamman na sauyin yanayi akwai aiki na zaizayar kasa da yake anan brigade bulbula gayawa saboda irin yanda muka ga al'umma suna wahala a wannan wajen da irin yanda ake rasa rayuka da dukiyoyi kowace damuna da fargabar da take zuwa da shi dan Allah ya so ya yarda za mu tabbatar cewa mun so mu wannan aiki a cikin wannan shehara insha Allah saboda gwamna da kansa yayi tattaki ya je Abuja ya samu wakilai na bankin duniya dan ganin cewa an hada karfi da karfi an zo an aiwatar da wannan aiki akwai shirye-shirye da muke da su na samar da madatsar ruwa dan a inganta harkan noma musamman noma rani a yaran su takai da shanono wato RTC da fajewa shi ma Allah ya so ya yarda muna sarai cewa a cikin wannan shehara za mu kaddamar da wannan akwai noma mai juyo sauyin yanayi noma na zamani da ya kamata a ce al'umman mu suna yi shi kanshi mun ba shi muhimmanci sosai da kuma wasu dokoki da su taimaka mana akwai kudori da muke so bisa hadin gwiwa da ma'aikatan doka eh kudurin doka mu tabbatar cewa mun kai su majalisa sun samu sahalewa dan su ba wa'annan bishoyin da zamu dasa kariya musamman bill da yake magana akan da bishoyi ko sara bishoyi ba bisa ka'ida ba da kuma wani bill din da zai iya takaita yanda ake hakari jiya ita kanta wato bohol da kuma bill wato kudiri wanda zai rage amfani da leda saboda irin illolin da take kawo a jihar Kano wayannan abubuwa ne da muka kudurci aiwatarwa a wannan shiri na akasar kuma in Allah ya so ya yarda za mu tabbatar cewa mun yi su ba da nisa ba a cikin wannan
sauraro kashi mun koro gangara amma kuma lokaci ya ci mana sai a tara da mu zuwa makon gobe domin ci gaban wannan shirin yanzu a madadin Dr. Ahmad Sabo da Dr. Dahiru Hashim da Jibo Barna da dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka musamman ma Ilyasu Kasimu Suleiman Muni Barma da Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake cewa daga nan birnin Washington DC nake cewa mu haɗu a shiri na gaba.
To madalla kake je nisa ki koma gefe saboda lokacin kuma dai muna kokari mu bari jama'a muna aiki afuwa ba za mu iya kawo kira ba gobe ma rana ce za mu ba ku dama ku kira mu gobe in Allah kai mu da wannan ne kuma muka zo ga shirin mu na karshe sai ki ba mu labarai a takaice.
A takaice babbar ranar shagali ce ga Amurkawa ana yin kiyasin cewa yawan matafiya zai ragu a sa'ar da mutane suke shirin fita wuraren shakatawa fareti da gudanar da wasan wutar tartatsi ana kuma shirya wasu bukukuwa na musamman shugaban Amurka Joe Biden jiya Laraba ya sha alwashin zai ci gaba da takararsa na neman tazarci a wa'adi na biyu yayin da yake kore shakku da ake dada samu a kan shi sakamakon rashin kokarinsa a muhawarar farko da yayi da Donald Trump abinda ya sa wasu suke kiran da ya janye daga takarar a zaben ranar 5 ga watan Nuwamban bana Dakarun Isra'ila da mayakan kungiyar Hezbollah a Lebanon sun yi ta musayar har-haren sama akan iyaka yau Alhamis a har-haren bayan nan da aka fara cikin watanni wanda yake dada haifar da tsoron yakin Isra'ila da Hamas a zirin Gaza ya bazu a yankin ana sa ran cewa NATO za ta tattauna akan hanzarta shigar kasar Ukraine cikin wancan tabbatar da tsaro a wurin babban taron kungiyar da za a yi a Washington a makon gobe za a kuma tattauna muhimman batutuwan tsaro yayin da ake ci gaba da yakin Russia a Ukraine da kuma kalubale a yankin tekun India da sanyin safiyar yau Alhamis an samu wata mahaukaciyar guguwar iskar Hurricane Beryl wacce ta zo hade da ruwan sama mai karfi a tsibirin Cayman, sannan guguwar ta kada zuwa yankin Jamaica, yayin da guguwar ta doshi gabar teku a Jamaica da ta jefa kasar cikin duhu, sannan ta yi kace-kace da rufin wasu gidaje, ta kuma tumbuke bishiyoyi da turaku da aka kafa.
To masu sauraro, duka abinda zamu iya kawo muku a yau kenan, sai kuma gobe da safe in da Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Laser Gresham wadda ta hada shirin ta bada umarni, da kuma Jumbe Hamza shine injiniyan mu na wannan dare. Baba Yakuma Kiri daga nan birnin Washington nake muku sallama. Wassalam.